sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Da fatan an gune lafiya. Madina Dahiru Mishani ce tare da Zahra Aminu Fage. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Juma'a 16 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga kanin labaran duniya.
Da alama dai hauhawar annobar COVID-19 da aka yi hasashen zai fara yayin da yanayin sanyi ke karatuwa a bangaren duniya dake arewa da Ikwito yana kan faruwa. China ta gargadi kasar Canada da kada ta bada mafakar siyasa ga masu zanga-zangan neman demokradiya a Hong Kong. Wasu manyan masu kalubalantar shugaban Ivory Coast Alassane Ouattara su biyu sun ce sun kauracewa zaben wannan watan kuma suna kira ga magoya bayan su da su hana zaben.
Kanan labarin duniyar kenan. To a cikin shirin za ku ji yadda kafa kwamitin da majalisar wakilai a Najeriya ta yi domin yiwuwar yiwa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima ke ta janyo cece kuce daga bangarori daban-daban.
Another committee nan masana su duba wannan abin da aka yi su fito da tsarin mulkin da ya fi dacewa da al'umma wanda tafi karbawa wajen al'umma sannan a yi referendum.
Yau ce ranar abinci ta duniya kuma za ku ji abubuwan da ke janyo barazana ga samar da isasshen abinci a kasashen
ta ambaliyar ruwa wurare da dama inda ruwa ya shafe abincin da inda ake noman rani da inda aka yi kuma noman na damana.
A ƙarshe za ku ji shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labarin duniya tukunna.
Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka. Da alama dai hauhawar annobar COVID-19 da aka yi hasashen zai fara yayin da yanayin sanyi ke karatuwa a bangaren duniya dake arewa da Ikwito yana kan faruwa. Yanzu a kowace rana ana samun waɗanda suka kamu da cutar 330 a duniya yayin da yankunan Turai da Amurka suke fuskantar hauhawa bai tada hankali. A Amurka babban masanin cututtuka masu yaduwa a kasar ya shaida wa Amurkawa cewa su sake tunani game da shirye-shiryensu na bikin cika ciki da ake kira Thanksgiving a ƙarshen watan Nuwamba, lokacin da mutane da yawa bisa al'ada suke tafiye-tafiye ta cibiyoyin jigila kamar tashoshin bus da tashar jirgin ƙasa da filayen jiragen sama don kasancewa tare da danginsu. Idan kana da ƴan uwa masu rauni, tsofaffi ko mutanen da ke cikin mawuyacin hali, ya kamata ku yi la'akari da ko ya kamata ku yi hakan a yanzu. Abinda Fauci ya faɗa wa tashar talabijin ta ABC News kenan ya baiwa al'umma shawara da ya kamata watakila su jinkirta shirye-shiryen kuma kawai su jira har sai an shawo kan annobar. China ta gargadi kasar Canada da kada ta bada mafakar siyasa ga masu zanga-zangan neman demokradiya a Hong Kong. Tana mai lakabta su da masu aikata muggan laifuka tare da cewa matakin zai haifar da katsalandan a harkokin cikin gida na China. Jakadan China a Canada, Sun Huiwei, ya faɗa a jiya Alhamis cewa idan har Canada ta damu da gaske game da batun kwanciyar hankali da ci gaba a Hong Kong, kuma da gaske ta damu da koshin lafiya da tsaron waɗanda ke ɗauke da passport ɗin Canada su wajen 300 a Hong Kong da kuma adadi mai yawa na kamfanonin Canada da ke aiki a yankin da ke ƙarƙashin shugabanci na musamman a Hong Kong. To ya kamata ku goyi bayan waɗannan matakai na yaƙi da laifukan ta'addanci. Ministan harkokin wajen Canada François Philippe Champagne ya kira kalaman na son da cewa sam-sam ba za a yarda da shi ba kuma mai tayar da hankali ne. Na umarci sashen harkokin duniya da ya kira jakadan domin ya bayyana masa ƙarara cewa Canada a kodayaushe za ta tashi tsaye don kare haƙƙin ɗan adam da na 'yan ƙasarta a duk duniya baki ɗaya, inji Champagne a wata sanarwa da kafofin yaɗa labarai na ƙasar suka wallafa. wasu manyan masu kalubalantar shugaban Ivory Coast Alassane Ouattara su biyu sun ce sun kauracewa zaben wannan watan kuma suna kira ga magoya bayan su da su hana zaben sanarwar ta ji Alhamis da tsohon shugaban kasar Henry Konan Badi da kuma tsohon prime minister Pascal Affi N'Guessan suka bayar ita ce ta baya-bayan nan ta nuna rashin amincewa da yunkurin Ouattara na neman wa'adi na uku a zaben na ranar 31 ga watan nan na Oktoba Affi N'Guessan yace shi da Badi suna gayyatar magoya bayan su a duk fadin kasar dan toshi wannan juyin mulkin da shugaba Ouattara ke shirin yi dan hana gudanar da dukkan ayyukan da ke da nasaba da zaben da kuma yin kira ga kauracewa duk wata karfa-karfan siyasa domin samun mafita karbabbiya Affi N'Guessan da Badi sun kuma zargi jam'iyyar Republican mai mulki da yin kutse a tsare-tsaren zaben kasar sun ce sun yarda da zanga-zangar da ke gudana cewa Ouattara ne neman wa'adi na uku ya sabawa kundin tsarin mulki
To a gaida Zahra Aminu Fage wadda za ta sake dawowa da karshen labarin duniyar a nan gaba kadan A Najeriya majalisar wakilai ta kaddamar da kwamitin mutum 54 domin duba tsarin mulkin kasa na 1999 kamar yadda aka gyara a karshen jagorancin mataimakin kakakin majalisar wakilai Ahmed Idris Wakiliyarmu Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton
Majalisar wakilai ta kaddamar da wannan kwamiti din ne a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya na kuka su alin yi kundin tsarin mulkin kasa kaskarima. Majalisar ta yi ikirarin cewa kasa tana cikin yankin neman tsira saboda tana fama da dimbin matsaloli a daidai lokacin kaddamar da kwamitin wanda zai sake duba kundin tsarin mulki na 1999 kamar yadda aka gyara. Daya cikin 'ya'yan kwamitin ne wakiltar kwaryar Zaria Abbas Tajudin ya yi karin haske.
Karni da muke ciki wannan kwamiti muna da kyakkyawan tunanin za ta duba muhimman sashi-sashi na tsarin kundin tsarin mulki musamman wajajen da ake ganin akwai kalubale ko kuwa wanda ya kamata a gyara ta a ƙara inganta mulki a ƙasar nan wasu daga ciki su ne kamar son dama a dawo da ƙarfin judiciary na kotuntuka na jiha su ma a ba su cin kashe kansu saboda yin haka shi zai dan kare inganta demokradiyya a matakin jiha.
Shina dan majalisa mai wakiltar Rano Banko da Kibiya daga jihar Kano, Kabiru Alhassan, ya kara mana haske akan manufar kafa kwamitin.
Abubuwan koyon nuna da nasa tasiri din sai babban al'amari kuma wanda shi duk lokacin da aka kawo shi a neman gano tsarin mulki sai an kai ruwan rana shi ne na kirkiro jihohi saboda wannan ma kowace shiya za ta so a ce an bata kuma kowa zai nemi a ce shi garin sa aka biya.
Duk kokarin da 'yan majalisa suka ce za su yi wajen gyaran gibban da ke cikin kundin tsarin mulki. Daya cikin shugabannin jam'iyyun kasar, Salamu Bello, wanda shi ne shugaban jam'iyyar PRP, ya yi tsokaci a kan wannan aiki.
Shin duk abin da za a yi an yi baya, wanda ake da shi daga baya ya yi ce, mu a namu tsarin mulki na ga mu zan bashi kofi na constitution na tsarin mulki ji karanta. So gaskiya ni a wannan dai ina goyon bayan Nuna ne Elders Forum. We are for true federalism. An rubuta a yi gyara, amma ba a gyaran ba. A tun da akwai abin da aka shawari da aka bayar da dama suna nan an iji. An naɗa kwamiti na masana su duba wannan abin da aka yi. Su fito da tsarin mulkin da ya fi dacewa da al'umma wanda ta fi karɓa wajen al'umma. Sannan a yi referendum.
Wannan kwamiti mai ɗauke da mutum 54 a ɓangaren majalisar wakilai zai haɗe da mutum 56 daga majalisar dattawa domin gyara kundin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga Zahra Aminu Fage ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Wasu mata biyu Iraniyawa mabiya addinin Baha'i za su fara zaman gidan yari da ke gabashin kasar saboda yanke musu hukuncin da aka yi saboda gudanar da addinin su cikin lumana bayan da hukumomi suka yi biris da roƙon a bar su saboda yiwuwar kamuwa da cutar corona a kurkukun a cewar wata majiya da take magana da wakilin Farsi na muryar Amurka a wata hira da aka yi da ita ranar 30 da ta gabata daga Iran. Iran. Majiyar ta ce Arizo Bahamadi da Banafshi Muktari da kansu sun kai kansu gidan yarin a Birjan kwana daya kafin lokacin zuwan su. Mata biyu din sun kasance daga cikin rukunin ɗan addinin Baha'i takwas daga yankin da suka samu sammaci a ranar 28 ga watan Satumba dan su isa zuwa gidan yarin kafin 10 ga watan Oktoba. Da wani makami ne linzani mai iya tashi daga wata nahiya zuwa wata wanda aka bayyana a faretin soja a makon da ya gabata. An tsara shi ne da niyyar yafi karfin makaman kariya na Amurka a cewar masu sharhi kan sha'anin tsaro. Wani ci gaba ne da ka iya tursasawa Amurka ta ƙara sabbin makaman kariya masu tsada. Babban makamin na ICBM wanda shine mafi girma da Koriya ta Arewa ta taba dudawa. Mai yiwuwa shine sabon muhimmin makamin wanda shugaban kasar Kim Jong-un ya yi alkawarin sa a farkon shekara. Ba a yi gwajin wannan makami ne linzani ba kuma ba a san iya nisan da zai kai idan an harba shi ba. Amma Koriya ta Arewa ta bada bukatar makamin zai iya tafiya mai nisa. Ta riga ta gwada makamin ICBM a shekarar 2017 wanda zai iya isa ko ina cikin nahiyar Amurka. A maimakon haka, badazarta sun ce Koriya ta Arewa na iya kokarin nuna cewa za ta iya dora makaman nukiliya masu yawa akan kowane makaman ICBM guda daya, wanda hakan yasa ya zama mai wahala da tsada sosai ga tsarin tsaron makamai masu linzami na Amurka.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yau 16 ga watan Oktoba ake bikin tunawa da ranar abinci ta duniya, wacce Majalisar Dinkin Duniya ta ware don nufin tunatar da gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu akan maganar samar da isasshen abinci domin al'ummomin da ke cikin yanayin bukata. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mumina Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kullum da hanyoyin tunkarar karancin abinci a sassan duniya shine makasudin wannan rana ta 16 ga watan Oktoba, wacce ta samo asali daga ranar kahuwar hukumar FAO mai ayyukan samar da wadatar cimaka a 1945. A nan Niger, kungiyar Alternative Espoir Citoyen na gaba-gaba wajen wannan fafutuka. Ga abinda magatakarranta Musa Cangari ke cewa,
sanin kowa ne kasashenmu kasashe ne inda mutane suna fama da matsalar karancin abinci. Kenan a wannan rana ake dama ne gare mu, musamman mu kungiyoyi da hukumomi ma ya ka yi tunani bisa kakane wani irin ayyuka ne kamata a yi domin a samar da abinci wadatacce, ingantacce, mai gina jiki wanda samun shi ba zai bada wahala ba ga mutane.
A cewar Majalisar Dinkin Duniya, yawan masu fama da karancin abinci ya haura miliyan 690 a bana sanadiyar annobar corona da ake fama da ita. Lamarin da idan ba a dauki mataki ba zai janyo karuwar mayunwata daga miliyan 83 zuwa miliyan 132 a duniya. Lawali Abubakar wani magidanci ne a birnin Yamai.
Ita wannan corona talaka ko bat kama shi ya hikowa jin radadinta ta hana ka je wurin da ya kamata ka je kai kasuwan ji ko kuma kai wani aiki, shine bai da abincin in ba ya hito ba bai da na yau bai da na gobe sai ya hito. Allah ya tuba su masu hali in an shekara 2000 da corona su hankalin su kwanciki, tunda su suna da cimaka har wanda jikokin su zafi ci kuma suna da hali wanda jikokin su zafi ci.
A ra'ayin wani dan siyasa Sumaila Ahmadu, baya ga batun COVID-19 matsalar tsaro a kasashe masu tasowa ita ma wata matsala ce ta daban da ke jefa jama'a cikin yanayin karancin abinci.
Dauki misali yankin arewacin Najeriya yau, inda ake a shekarun yana yan Boko Haram suka tafi cikin gonakin mutane suka kashe fiye da mutum 20 da wani abu wanda suka je tattaro dan abincin da ruwa ya musu. Sannan ga ambaliyar ruwa wurare da dama inda ruwa ya shafe abincin da inda ake noman rani da inda aka yi kuma noman na damana.
Musa Cangari na ganin ya zama wajibi hukumomi su dauki matakan da za su ba da damar bunƙasa noma da kiwo domin ita kadai ce mafitar matsalar karancin abinci.
Mu da kanmu a nan Niger muna da halin mu samu abinci wadatacce wanda za mu ci mu koshi har ma daga ciki a samu wanda aka saida kuma a sadan a biya sauran bukatu amma a yau in ka duba kan a cikin birane ka a cikin kauyuka misalan na farko na mutane da dama shine kaka za su samu abincin da za su ci da bakin su
da yake jawabi a madadin babban daraktan hukumar FAO karamin minista mai kula da ayyukan bunƙasa noma da kiwo a jamhuriyar Nijar Algonki ya yi kira ga daukacin ma'aikata su zage ne dan tsaye dan ganin watan wata rana an kai ga cimma gurin nan na kawo ƙarshen matsalar yunwa a duniya Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar
To kuna sauraron labarin ne akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su Yanzu bari mu je ga Mahmud Lalo domin sauraron shirin sa na duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Rahotanni daga wasu manyan biranen Amurka 14 na nuni da cewa matsalar cin zarafi a tsakanin ma'aurata ko mazauna gida ɗaya ta ƙaru. Tun bayan da aka shiga ƙangin annobar COVID-19 kamar yadda wani sabon bincike ya tabbatar. A cikin shirin na duniyar Amurka na wannan mako, za mu duba yadda cutar ta COVID-19 ta ta'azzara wannan matsala da kuma hanyoyin da ake bi wajen shawo kanta. Sunana Mahmud Lalo.
Kowa yakan ce wai me yasa mutum ba zai hakura da zaman aure ba wannan wata dabi'a ce dake yawan faruwa a ƙarshe dai ya kai manzilin nake ji idan ban bar auren ba zan mutu cikin shekara guda saboda ko shi ya kashe ni ko na kashe kaina ko kuma yanayi na tsananin wahala da nake ciki ka iya sa cutar sankara ta kama ni ko wata cuta makamanciyar haka
Wannan wata mata ce da ta nemi a sake sunanta saboda dalile na tsaro wacce kuma ta samu kubuta daga matsalacin zarafi a wata hira da aka yi da ita ta Skype amma wannan gabanin annobar ta coronavirus ta barke kenan saboda aikin da take zuwa yi a ofishinta da kuma damar da take samu ta cuɗanya da abokan aiki da ƴan uwa sun taimaka mata ta kubuta daga wannan hadari amma yanzu da ake fama da COVID-19 Yiwuwar samun kubuta ga mutanen da ake cin zarafinsu a gida ya zama abu mai matukar wuya. Amanda Katz jami'a ce a wata gamayyar kungiyoyin Yahudawa masu yaƙi da matsalacin zarafi ga abin da take cewa a wata hira da aka yi da ita ta Skype.
We see more
muna ga ƙarin masu cin zarafin suna fakewa da annobar COVID-19 suna nuna iko akan waɗanda suke cin zarafi. Saboda haka sai kaga suna hana mutum fita daga gida idan kuma ka fita sai su ce ba za ka shigo ba saboda kana dauke da COVID-19 ko kuma tun da farko ma su hana ka fita baki daya
Thomas Mannion director a cibiyar kula da iyali a karamar hukumar Montgomery ya zanyana na ukan cin zarafin jama'a da ake samu a gidaje
What we've noticed is
abinda muka fahimta shine muna kula da adadin mutane masu matsaloli iri daya amma lamarin na da matukar muni da hadari batutuwa da suka shafi makulin mutane da batutuwan bindiga da ma batutuwan makamai mun ga karuwar iri-irin waɗannan korafe-korafe
akalla birane 14 a Amurka sun ga karuwar cin zarafin mutane a gidaje daban-daban a cewar masu bincike irin su Emily Leslie wacce har ila yau kwararriya ce a fannin tattalin arziki a jami'ar Brigham Young kamar yadda gidan talabijin na ABC da na APTN suka nuna
calls me to the
mun yi amfani da kira da aka yi wa 'yan sanda a wannan shekarar 2020 muka kwatanta da na bara karuwan ya kai kashi 7.5 cikin 100 a cikin watan Maris da Afrilu da Mayu mun gano cewa adadin ya karu a kusan wurare da dama cikin jinsuna daban-daban haka zalika a tsakanin masu karfi da marasa karfi ma sannan mun gano yawaitar wannan matsala a sabbin ma'aurata
to abin da ya fi damun masu shigar da kara shine mutanen da abin ya shafa musamman yara ba sa iya neman a kai musu dauki Debbie Feinstein jami'a ce a sashen kula da waɗanda aka ci zarafin su a ƙaramin hukumar ta Montgomery.
Ƙananan yara da kan je makaranta kuma har ma su faɗi abin da ke faruwa a gidajensu suna karatu ne daga gida. Babu wannan damar da za su iya faɗa ma wani babba a makarantarsu domin su sanar da shi abin da ke faruwa a gidajensu.
To amma duk da haka akwai damar samun taimako saboda waɗanda aka ci zarafinsu za su iya kiran wasu lambobi domin a kai musu ɗauki. Za kuma su iya neman kariya daga hukumomi. Sannan akwai ƙungiyoyin ƙwararru masu ba da shawara irin su DoWes da ake samu a yanar gizo. Natalie Jami'a ce a ƙungiyar tallafawa mata da iyalai da ake kira DoWes, ga kuma abin da ta ce a hirar da aka yi da ita ta Skype.
Muna aiki akan fito da wani shiri na gano abin da ke haddasa wannan al'amari wurare da ba su da kariya. Idan suka ga hankalin abokan zamansu ya tashi, fishewa daga ɗakin dafa abinci na da muhimmanci, saboda nan akwai makamai.
To wannan mata wacce ta kubuta ta ce akwai yiwuwar samun waraka daga matsalar ta cin zarafi, amma abin na buƙatar jajircewa da haƙuri idan akwai buƙatar mutum ya gujewa matsalar. A cewar wacce ta kubuta daga matsalar ta cin zarafi, wacce ta kuma nemi a sake sunanta, cin zarafin mutane kan iya yin mummunan tasiri ga rayuwarsu.
Wannan lamari yana da hanyar hallaka mutum, zai cusa maka kwankwanto a kanka. Abinda zan ce mutum ya bi abin a hankali, kada ka yi tunani akwai matsala ta tare da kai. Idan ka gujewa matsalar cin zarafi tsawon watanni uku, ka ga baka jin daɗi. Har yanzu ni kaina ina kan farfadowa ne.
Masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka a wannan mako, sai kuma wani karin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Veronica Balderas Iglesias, sai kuma Julie Lethes Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
To a gaidan Mahmud Lalo. Ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Assalamu alaikum. Ka kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email. Sakamakon na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Jau, yace zanga-zanga neman gwamnati ta kawo ƙarshen matsalar tsaron da yankin mu na Arewa ke fama da shi da dumbin matasan yankin mu ke yi. Hakan yana da kyau, kata dai kawai shine ayi cikin lumana ba tare da kokarin tsallake shingen doka ba. Sakamakon na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Adamu Adamu Malam Maduri, Rabi da Kwadunari da Umar Babanya ya yi sabon gida a jihar Jigawa. Suka ce assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku ba mu dama mu kira ga ƴan uwanmu matasa na arewacin Najeriya da ya kamata su kaucewa dukkanin wata zanga-zangar da al'ummar wani yanki suke yi domin biyan buƙatar kansu. Ya kamata mu ma mu haɗa kanmu wajen kira ga gwamnati da ta tashi tsaye don kawo ƙarshen garkuwa da mutane ƴan ta'addan ɓarayin shanu da ma Boko Haram a yankinmu, ba wai mu zama ƴan amshin shata ba. Sako daga Alimadu Adamoba gagar kwai kungiyar muryar talaka ya ce salamu muryar Amurka, Allah ka sa mu yadda al'ummar garin Bagada mai girma gwamnan jihar Borno ta zamo komawa ce mai dorewa. Ya Allah ka tona asirin duk wani mai yin zagon ƙasa ga zaman lafiyar garin, koma wane ne shi. Da fatan mu ma al'ummar yankin za mu ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai don tabbatar da zaman lafiya. Shi ko sakon Musa Hadaran Asuba da magaram ya ce fatan alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan sashen Hausa da fatan kudanan lafiya. Muna kira ga hukumar ƙasar Najeriya cewa gaskiya rufe hanyar jihar Borno da damatarin jihar Yoruba da aka yi wannan babban matsala ce, duba da yadda mutane ke bin wannan hanya a kowace rana. Domin hanya ɗaya ce guda tilo, don haka ya kamata a samo bakin zaren warware wannan matsalar. Sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman Taka Lafiya da injiniya Isa Sadam. Suka ce muna taya matan karkara murnar ganin ranarsu da aka gudanar, da fatan komai za su ƙarfafa wa matan da 'yan matan karkara gwiwa wajen ganin sun cimma burinsu na rayuwa a daidai wannan lokaci da ake fama da annobar corona. To mun gode, sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email, wato hausa-service@voanews.com.
Bari mu je ga zangon shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice. Ƙasar Peru tana bawa baki damar zuwa wuraren tarihi 17 da wuraren yawon bude ido bayan rufewar su na tsawon watanni don hana yaduwar cutar corona. A lokacin da yake magana a wurin binciken kayan tarihi na Pachacamac da ke Lima a jiya Alhamis, ministan al'adu na Peru Alejandro Nira ya ce masu ziyarar wuraren za su bi ka'idoji ciki har da saka takunkumin rufe fuska da kuma ɗaukan matakan ba da tazara. Hukumomi sun ce wasu ɓangarori tara za su buɗe a ƙarshen watan nan, kuma a hankali za a fara buɗe wasu da dama a cikin watan Nuwamba. Da alama dai hauhawar annobar COVID-19 da aka yi hasashen zai fara yayin da yanayin sanyi ke karatowa a bangaren duniya da ke arewa da Equator yana kan faruwa. Yanzu a kowace rana ana samun waɗanda suka kamu da cutar 330,000 a duniya, yayin da yankunan Turai da Amurka suke fuskantar hauhawa bai tada hankali. China ta gargaɗi ƙasar Canada da kada ta bada mafakar siyasa ga masu zanga-zangar neman demokradiyya a Hong Kong. Tana mai laƙabta su da masu aikata muggan laifuka tare da cewa matakin zai haifar da katsalandan a harkokin cikin gida na China. Jakadan China a Canada Sun Huiwe ya faɗa a jiya Alhamis cewa idan har Canada ta damu da gaske game da batun kwanciyar hankali da ci gaba a Hong Kong, to ya kamata goyi bayan waɗannan matakai na yaƙi da laifukan ta'addanci.
Kuma sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Zahra Aminu Fage wadda ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Levis Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Madina Ɗahiru mai shanu nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.